يا الله يا الله نهكا الله نكينا نركا بروكك تهت هويبا كودمها تنبياني كيدا كودمها تنبياني كيدا
naji farin ciki kuma nayi murna da naji cewa ana dawo yara amma daga baya kuma sai nazo naji cewa yata ba ta ciki sai nayi bakin ciki sosai wanda har maman mata su ma an kai ta har asibiti sannan an ji ai mata magunguna kamin ta samu sauki tun dawowar waɗannan ƴan mata dai a cikin hukuma ko gwamnatin Yobe ko na Taraya ko kuma ƴan sanda ko hukumar sojoji ba wanda ya tuntube ni ya yi min magana sai dai abokanan arziki da ƴan uwa.
Masu sauraron assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ƙungiyar Boko Haram tana ci gaba da riƙe Liya Sharibu, ɗalibar makarantar sakandaren Dabti guda ɗaya tilo da ƙungiyar ta koma da ita sabili da taƙin musulunta. Bayan dawo da sauran ƴan matan da suka rage da rai da ta sace ranar 19 ga watan Fabrairu, ta kuma dawo da su ranar da suka cika kwanaki 30 a hannunta. Wannan na faruwa ne ana sauran kwanaki 16 a cika shekaru 4 da sace ƴan matan sakandaren Tibo, waɗanda har yanzu ƙungiyar ke riƙe da 112 da babu tabbacin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki. Na zanta da mahaifin Liya Nathan Sharibu, wanda ya ce har izuwa lokacin da muka hira da shi babu wata hukuma da ta tuntube shi dangane da batun ƴarsa da aka ki saki. Ya kuma fara da yadda ya ji bayan samun labarin dawo da ƴan matan.
Na ji farin ciki kuma na yi murna da na ji cewa ana dawo yara. Amma daga baya kuma sai nazo naji cewa yata ba ta ciki sai nayi bakin ciki sosai wanda har maman mata su ma an kai ta har asibiti sannan an ji ai mata magunguna kamin ta samu sauki.
To tunda aka dawo da ƴan matan nan hukumomi sun tuntube ku ko dai gwamnatin jihar Yobe ko kuma jami'an tsaro ko kuma gwamnatin tarayya akwai wanda ya tuntube ku dangane da wannan lamari bayan dawo da sauran ƴan matan?
Babu, tun dawowar waɗannan ƴan mata dai a cikin hukuma ko gwamnatin Yobe ko na Taraya ko hukumar ƴan sanda ko hukumar sojoji ba wanda ya tuntube ni ya yi min magana sai dai abokanan arziki da ƴan uwa.
To akwai raɗe-raɗen
da suna mini jaje da abin da ya faru.
To akwai labarin da kwanaki 2 da suka wuce ake yayatawa cewan an ce an ceto ƴarkan nan ana kan hanyar kai ta Abuja ko kuma wurin hukumomi, ina gaskiyan wannan lamari, ina wannan labari ya samu asali?
Ni ban ji ba, sai dai abokanan arziki suna ta kira na a waya suna kaya ni murna cewa sun ji an sako ta, amma ni dai ban ganta ba kuma ni ba wani takamaiman labarin da na ji game da an sace ta.
Shugaban ƙasa lokacin da ya karɓi sauran ƴan matan da aka dawo da su ɗin nan ya yi alƙawarin cewa ƴarkan nan ma za a iyaka ƙoƙari a ga cewa an dawo da ita da sauran dukkan waɗanda ƙungiyar Boko Haram ke riƙe da su, amma duk da haka babu hukuma ba wanda ya tuntube ka dangane da wannan lamari.
Babu, amma dai na kawai dai na ji maganar shugaban ƙasa dai game da alƙawalin da ya yi a kan cewa zai iya ƙoƙarinsa ya dawo min da ƴata da sauran ƴan matan da aka ɗiba.
To ƙadara shugaban ƙasa ko kuma hukumomi suna sauraron ka, a ce ko a ce gwamnatin jihar Yobe ko rundunar tsaro, wani sako kake da shi domin su?
Har yanzu dai ina kira da babban murya a ma shugaban gwamnatin tarayya da na jiha da na tsaro gabaki daya su gaggauta su taimaka su kawo mini yarinya nan a cikin koshin lafiya.
Ya za ka bayyana ƴar kalliya?
Ya talliya yarinya ce karama mai kwazo a makaranta mai biyayya da ladabi a cikin zamantakewaya da jama'a duka.
Shekarunta nawa?
Shekarunta 15.
Tana aji nawa ne kuma menene burinta na rayuwa?
Tana SS1 kuma Liya ta yi mun alkawali cewa in zan iya dama cewa sai ta kai matsayin medical doctor a rayuwanta.
To akwai waɗanda suke bayyana cewan misali waɗanda suka fuskanci tashe-tashen hankali irin haka ko kuma aka kai hare-hare a makarantarsu da suke cewan da su da iyayensu, waɗansu suna bayyana cewa in dai makaranta ce sun yafe popo ba za su sake komawa makaranta ba. Ina matsayinka kai game da harkar ilimi da Allah zai sa ita ma a samu sakota ta dawo.
Ni matsalan ilimi har yanzu in Allah ya kawo liya za ta koma makaranta, don akwai kaninta ma yanzu a haka ma yana makarantan ai.
To ya zaka bayyana rayuwa yanzu haka inda kuke kasancewa kun fuskanci wannan lamarin?
Rayuwa da ci yanzu komai yana tafiya daidai, rayuwa komai yana tafiya daidai, ba wani damuwa. Kowa sai addu'a ake yi ma yata Allah ya Ubangiji ya kawo ta lafiya.
Kafin kawo wannan harin, ya rayuwa take a Dabti?
Kamun faruwar wannan al'amari a Dabti dai muna zaman lafiya, ba mu taɓa yin tsammani ma waɗannan mutane za su shigo Dabti ba.
Nelson Sharibu, mahaifin Liya, ɗaliba ɗaya tilo da ƙungiyar Boko Haram ta Kisaki daga cikin 'yan matan sakandaren Dabti. A cikin hiranmu da shi yayin ziyararsa ofishinmu, lauya mai zaman kansa Yakubu Salibawa ya bayyana takaicin gaza kama mayakan.
Ya zama mana abin mamaki kwarai, domin bisa ga yanda al'amura suke tafiya, akwai tambayoyi da dama da mutum zai iya tambaya. Na farko, maganar su ma'aikatan tsaro ko kuma sojoji, ta yaya aka dawo da su ba tare da su sojojin nan ma sun san yanda aka yi hakan ta faru ba? Na ɗaya kenan. Na biyu, lokacin da aka dawo da su, duk da su sojoji suna magana cewa ko cikin dare ne, tsakar dare aka dawo da su, amma akwai mutane da yawa da suke da tabbacin cewa sun ga sanda aka dawo da su, kuma a sarari aka ga shigowar su, iyaye suka zo suka yi murna suka karɓi 'ya'yan su. Abin da ya zama abin damuwa da kuma duk wani wanda yake duba al'amura yanda suke tafiya a Najeriya shine maganar furucin da suka yi su kansu 'yan Boko Haram, da suke magana cewa sun ba su haƙurin cewa ba su san cewa ga addinin da suke ba. Ita wannan yarinya ɗaya da ta rage sun iya gane cewa ta ƙina ta addinin, ta canza addinin ta, dalilin da ya sa ba dawo da ita ba. Abin damuwa duka a Najeriya shine kullun nakan yi tsokaci akan wannan, kuma zan ci gaba da yi. Idan har ba mu riga mun zama ƙasar da za mu iya duba maganar addini ya zama wani abu ne daban, nan mutum yana da iko, kundin tsarin mulki ya ba shi dama ya yi addinin da yake so, kuma ba tare da an tsawala ko an takura shi ba, amma ba tare da tsangwama ba, kuma ba mu iya ganin juna a matsayin 'yan uwa ba ne a ƙasar mu Najeriya, sai dai mu kawo bambancin addini ko ko mu kawo maganar kabilanci, to akwai matsala a ƙasar nan, ba mu san inda za mu je ba.
To wannan yarinya da ta rage a hannun kungiyar, ya kake ganin gwamnati za ta iya ceto ta?
To gaskiyar shine abin da ya kamata gwamnati ta yi shine dole ne ta shiga ta yi ruwa ta yi tsaki na ganin cewa mutanen, tunda akwai waɗanda suke magana da su tare da fahimta, ana cewa za a biya diya ko za a yi wani abin da ya suke ganin zai zama da taimako a samu an saki yaran nan sun dawo ga iyayensu. Amma bisa ga bayanin da ake yi, su sun nuna cewa 'yan Boko Haram cewa ba abin da aka ba su, su ne suka yi wannan ɗauki matakin su dawo da su. To amma wannan yarinyar, abin da nake so mu duba kuma nake roƙon gwamnati ta duba kuma ta yi shine, kamata yi ta tashi haikan a yi ma mutanen nan magana. In na roƙo, a roƙe su abin da ya kamata a yi, a tabbatar da cewa an yi, saboda ita ma 'yar Adam ce, ita ma mutum ce, tana da girma da suturar da Allah ya mata matsayin ta yarinya wadda ta je neman ilimi ne, wannan abu ya abku da ita ko ya faru da ita. Don haka roƙon da muke ma gwamnati kuma ta duba shine matakin da ya kamata a ɗauka a ɗauka. Ai, akwai waɗanda muka riga muka sani a lokacin baya, da waɗansu ma bisa ko da yake gwamnati bata cika so ta nuna haka ba, amma sun yi, akwai waɗansu waɗanda aka yi abin da ya dace na ganin cewa an samu sauki a lokacin da ya gabata ko lokacin baya. Don haka wannan ba zai zama da damuwa ba, ko kuma ya zamanto da cewa an saba doka idan aka ɗauki matakin da ya dace na su ainihin shugabanninmu su ɗauki matakin ganin cewa a ga cewa yarinyar nan an dawo da ita, kuma su kansu iyalinta ko kuma iyayenta sun ji daɗin yin haka, kamar yadda aka yi da sauran matan 'yan matan.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri. Kada ku manta, kuna iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri.
Kai mata su ne duniya,
sune dadihin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi